wata cibiya a garin Jos wadda ke taimakawa wajen lura da irin waɗannan yaran ta samu tattaunawa da yaran kansu da kuma masu kula da su
muna kuma tafi da kadan daga cikin amsoshin ku daga kafofinmu na sadarwa kuma yau zamu ziyarci filinmu na tatsuniya sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe
fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook da Twitter da Instagram inda muka ce menene ra'ayinku akan cibiyoyin da aka yi kai kangarurrun yara sannan a wannan zamanin da ake ciki a waɗanne bangarori ne ya kamata iyaye su dada sa ido akan ƴaƴansu ga kuma yadda kuka amsa mana
ta farko a yau ta fito daga wurin Abdul Karim Suleiman Babangida daga Kuje Abuja Nigeria inda yace assalamu sashen Hausa na muryar Amurka gurin kai kangarurrun yara guri ne na koya musu tarbiyya da ladabi domin su zama ƴaƴa na gari waɗanda gobe za a yi alfahari da su
amsan mu ta biyu ta fito daga wurin Babandi Mamman Bande da Magaram yace salam yau da gobe yau kun kawo tambaya mai sarkakiya akwai waɗanda kangaren su kai tsanani zan ce kai su irin waɗannan cibiyoyi na horo yayi daidai
to sai kuma amsar Usman Manaka mai ruwa funtuwa inda yace hakika da farko sakaci na iyaye kan sanya lalacewar tarbiyyar yaran su musamman wajen rashin kula da ilimin su da abincin su da rashin sanya idanu akan hulɗar da suke yi da abokai wanda bana ganin irin wannan cibiyar kangararru za ta yi tasiri ga yara fiye da kulawa ta iyaye da haƙƙin tarbiyya da tarataya akan su da fatan Allah ya shirya mana yaran mu
amsar mu ta gaba ta fito daga wurin Nusaiba Nasir inda ta ce ni a ra'ayina irin waɗannan cibiyoyin ba su da amfani domin idan an kai su maimakon su gyaru sai ma su koyo wasu ɗabi'un na daban marasa kyau iyaye ya kamata su sanya ido akan duk wani motsi na yaran su waɗanda suke mu'amala da su a kuma ba su ilimi na rayuwa da zamantakewa na gari
to sai kuma amsar Fatan Ado Salati goma ga Annabir Jau inda ta ce yau da gobe gaskiyar magana mu dai kada Allah ya jarabce mu da haihuwar ɗakan gararre ba za mu iya kai shi gidan horo ba sai dai mu dukufa da addu'ar Allah ya shirya mana shi domin haka mijinmu Ado Salati goma ga Annabir Jau ya koyar da mu saboda ya sha gaya mana cewa addu'a makamin mu'mini in ji manzon tsira sannan kuma a wannan zamani namu babu ta bangare da ya kamata iyaye su dada sa ido ga ƴaƴansu face ta bangaren wato abokai domin ma'aiki mai tsira da aminci ya ce aboki na iya kai aboki aljanna haka kuma aboki na iya kai aboki wuta a ƙarshe muna roƙon Allah ya shirya mana zuri'ar mu baki daya
idan muka je ga Shehu Admiral Joe shi kuma yace ni ban ga amfanin cibiyoyin gangarurin yaran nan ba abin bukata kawai shine iyaye su ba wa yaran su tarbiyya yadda ya kamata domin duk wanda ya bai wa yaron sa tarbiyya to ba zai taba yadda wani ya karkatar da shi zuwa ga hanya mara kyau ba
ta sai kuma amsar Abubakar Abacha mashina inda yace salam filin yau da gobe matakin farko dai shine iyaye su jajirce wajen baiwa yaran su tarbiyya tare da sanya ido sosai akan abokan da yaran su suke mu'amala da su daga kin gaskiya dai sai bata
amsar mu ta gaba ta fito daga wurin Ibrahim Isuf Agadas yace hakika da farko sakaci na iyaye kan sanya lallacewar tarbiyyar yaran su babu kulawa da ilimin su da abincin su da fatan Allah ya shirye mana da yaran mu duk duniya mun gode
sai kuma amsar Mustafa Sale garkin Daura inda yace ya kamata kai uba ka san suwaye abokan yaran ka kuma idan danka ko diyarka sun fita titi idan ba aiki ba ka san ina za su je
amsar mu ta gaba amsar hadin gwiwa ce daga Abubakar Usman Dindima daga jihar Bauchi tare da Isa Jikan mai saje inda suka ce a gaskiya ya kamata iyaye su sa ido sosai akan yaran su don su gano da wa suke abokantaka da mu'amalar su
To shi kuma Ibrahim Sani ta sharbawa cewa yayi ni dai a gani na ya kamata iyaye su rika sa ido ga yaran su
idan muka je ga Sani Muhammad daga Karmu Abuja yace gaskiya ya kamata iyaye su ƙara mai da himma wajen kula da ƴaƴan su domin ƙara gyara halin su kuma su rinka nuna musu hanyoyi nagari Allah ya taimake su bissalam
To sai kuma amsar hadin gwiwa daga Muawiya Musa Musawa tare da Husaini Mika Rijau inda suka ce ya kamata iyaye su san yaran su suwaye abokan zaman su kafin su dauki wannan matakin yin hakan shine samun saukin su ga yaran su
shi kuwa Sadi MD din Hausa yace hakika duk mahaifi da mahaifiyar da kaga sun kai ƴaƴan su gidan kangararru babu shakka lamarin tarbiyantar da su ne yake neman yafi karfin su
To sai kuma wata amsar hadin gwiwar daga wurin Nura Abubakar gidan Abba da Shitu Aliyu gidan Abba da Muhammad Sani Darazo da Musa Usman Balarafa inda suka ce Assalamu yau da gobe ikon Allah to mu dai a namu ra'ayin hakika iyaye ne ya kamata su yi wadiyan su horo amma idan ta kama dole to za su iya kai su wajen malamin da zai musu hukunci domin samun tarbiyya ta gari koda ko sun girma idan makaranta ce tauza su gyaru cikin himman Allah
shi kuwa Alhaji Kabiru Highlanders yace yau da gobe muna muku fatan alheri da fatan Allah ya shirye mana da yaran mu baki daya Amsa mata gaba ta fito daga wurin Hamisu Henry Portis kuma yace Assalamu yau da gobe wai abinda ka ga ya koro bera daga rami ya fada wuta to abinda yake cikin ramin ya fi wutar zafi abinda yasa na fara da wannan kalmar gani yadda soyayyar mahaifiya amma kaga ta dauke danta ta kai gidan horo to fa abin yayi zafi matuka to yau da gobe shawara ta ga masu irin wannan ya kamata su zamanantar da yadda suke bada horo
ta shi kuma Musa Gonsisi yace gaskiya wannan ba adalci bane yaro ai bai san komai ba
Muktar 2554 yace suna taimakawa wajen daidaita kangararrun yara propaganda ce irin da ƴan jarida kawai yasa ake cewa ana lallata yaran a makarantar
yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa a Jos wato Zainab Babaji da hirarta da wani mutum da ya kai wa yaran nan ziyara da kuma mai kula da su a cikin wannan cibiyar duk za su gabatar mana da kansu
sunana Abubakar Bala Imam Gana ni ne director na ilimi GBS jihar Plateau na kungiyar Jama'atul Izalatul Bidia wai kamatul sunna
to me kawo ka nan wurin
nazo ne saboda muna yawon sallah kuma muje nan to sai muka ga babban ziyara na farko wanda ya kamata muyi ziyara ga waɗannan ƴaƴan mu domin mu nuna musu cewa muna kaunan su muna tare da su kuma mu ƙara yi musu addu'a cewa Allah ya fitar da su cikin wannan gida kuma a nuna ma duniya cewa wato yara wani in kaji wannan abin da ya kawo su kaga in yaranka za su fita zaka dinga musu nasiha zaka ce in kun fita in kun ga ana fada kar ku tsaya a wajen kuma kar ku je wajen da babu kyau kar ku je wajen da ake hargowa kar ku je wajen da ake taruwa da baku da wani dalili ko an yi inviting naku ku je wurin to wannan dalilan da yasa kenan muka ce bari mu zo mu ci abinci da su mu nuna musu kauna so mutum yana cikin damuwa kai taimake shi to yana dadewa ba zai manta da kai ba
ka saurari bayane musamman game da waɗansu me zaka ce akan bayane game da su waɗannan yara abin da yasa ka kawo su nan wuri
abin da zan ce kawai yadda gwamnati take kulawa da su lalle tana kokari kwarai da gaske na gan su ga tsafta gashi suna nan fes suna wanka kuma gashi suna an ce suna koyan sana'ar shoemaker akwai tailor akwai kuma abubuwa dai da kafi tri kenan akwai suna kokari in mutum ya fita wurin sai zama ya samu sana'a abinda zan kara jaddada ma gwamnati wato ta kara jajircewa lalle idan an kawo yara wannan wuri to kamar yadda take kokari to ta dinga waiwatan su a dinga waiwatan su ana duba su ana waiwatan su ana duba su wannan zai kara kyau
duk da yake kai bayanin cewa wato kaga yanda ake kula da su amma daga dukkan alamu bisa ga yanayin wurin da su karan kansu yaran ya kamata akwai ko da ba gwamnati ba a ce daidaikun jama'a masu hannu da shuni su taimaka musu
ai daman ni babban muhimmi ma abin da yasa kaga nake ziyartar irin waɗannan wurare da ire-iren waɗansu wuraren maraya addini ya faɗa ayi sannan kuma ina so kamar yadda na gaba da ni suka yi sukan zo wannan wurare sukan taimaka to ni ma shine nake koyi da na gaba da ni ma nake yi domin na ƙasa da ni ma su yi koyi da ni ko kuma abokanai na su yi koyi da ni ko kuma wasu su yi koyi da ni fiye da ni na yi ne daman ko da zan kawo wani abu da aka ci kawai wani abu akwai wanda zai zo kar daman duniyan nan ba ɗaya muke ba yanzu wani zai iya zuwa ya kawo musu abubuwan da ya fi nawa to ni ma kaga in wani ya kawo sai kaga yayi ƙarfi ko daki ne idan gofa ɗaya ne ya rike zai fadi amma in wannan ya rike aka tokare sai kaga dakin yayi ƙarfi to yanzu a ce na kawo naira 1 naira 1 kobo na kawo wani ya kawo 10 kobo wani ya kawo 5 kobo wani ya kawo kaza wato naira 10 naira kaza aka hada kaga zai taru zai yawa to saboda haka wannan shine abin da nake kira kawai duk wanda yake da wani abu kai ya kashe wannan abu yayi kokari ya taimaki wani ya kawo irin wuraren marayu irin wannan wurare wurin prison duka a taimaka a dinga yi a kuma addu'a sai ka kasa ta zauna lafiya sai kaga an rage wato kangararru a cikin kasa
sunana Thomas Dabo Pam ni senior warden ne na Young People's Home
isu wadanne irin yara ne ake kawo wa nan wurin ku
akwai wanda ake kawo daga court akwai beyond parental wanda yaran da iyayensu sun gagare iyayensu so aka kawo su a nan don mu yi musu counseling kuma sakani Allah da Allah duka baya canja yaro amma iyayen sun gan sun gagara shine iyayen suka ce to su ma bari su ba ma gwamnati ya gwada kuma gwamnati din wallahi tana kokari ta yi kokari sosai game da abinci da welfare damuwan mu shine ya kamata a dinga attach mana ko an kawo kwayan police guda biyu da maganan a kara mana workforce namu
domin mun kan nan gurin ba yan sanda da suke tsaro
ba yan sanda mu ne workers din muke managing kuma masalolin kuma shine maganan mota da za ta taimake mu da mota ayyan yaran nan mun dauke su sai mu kai su kotu mun kai su maybe mu kai su asibiti to damuwan da muke samuwa kuma
to ya batun ma'aikata fa ku nawa kuke aiki a nan wurin
yanzu mu bakwai ne amma staff senior staff zin guda biyu ne the principal the vice principal so mu biyar ne da muke abin nan muke rotating muna da security muna da wardens so muna managing sometimes sai mu tashi mu je magana security ba wai za bar ma mutum daya ba
to amma yanzu yara nawa ne a nan wurin
yanzu muna da 19 yan presently don kwanakin baya mun rage wajen 10 da wani abu a during lockdown din ma Allah ya taimaka shi Chief George ya dan taimake mu ya rage mana wasu yara din
an sake su kenan
ya vetting ya duba cases nasu to with this lockdown din shine ya kara rage su
to duk inda aka kawo irin waɗannan yara da laifuka daban-daban za a samu wato hada kansu ko kuma managing nasu yakan zama da wahala waɗanne matsalolin ku kike samu
dalilin da na wannan damuwa din da nake su ba su ba ma sa su daban-daban wanda yi homicide muna
wanda yi kisa
eh wanda yi kisa duk muna hada su a waje da so da musasu tun su sani cewa ga kuskuren da suka yi and sometimes za su interact da abokanai su muna ba su irin games to keep them fit we have strong muna sa musu these programs masu kyau ba masu irin program wanda za a ce ko American film ko irin Nigerian film ka san akwai Nigerian films wanda ana screening nasu so kuma damuwan mu shine inda gwamnati za ta ji kukan mu ta kara mana ma'aikata dan cook din ita kadai ne
mai dafa musu abinci
ita kadai ne dan mu kuma wafo and muka muna manage four din dan zai je ya dan huta sai uku su continue so shine masalolin da muke da shi da maganan mota da maganan kuwa samun mana any of this doctors ko nurse wanda za su abin nan
yanzu ba da likita ko nurse anan ke
ba mu da shi sai dai mukan duke su mu kai su children's clinic a wajen da mun duba cewa da treatment nasu is very is not costly shine mukan rushin mu je sai su yi musu su testis mun zo da testis din su prescribe mana drugs din ko su musiya sai mu kawo
jama'a har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma bari mu ji daga wajen su yaran kansu
sunana Precious Barnabas
Precious daga ina
daga from Lagos state
to me sa ka kawo ki nan
lost and found
kin bata ne
yes ma
kin bata daga ina kika zo
daga from Lagos ne aka kawo ni yan zuwa mana from Jos nan shine ni da friend na ne muka gudu ni da tare da ita shine aka kai mu police ne aka kai mu correctional center daga from correctional center so don come bring us come Jos for here so kontom si a good day for Jos so don come bring us come here
biki san gidan ku bane a Lagos
gidan
da gidan ku yake
nothing amma daga from Lego Abeokuta to baba na tana zama Abeokuta sai mama na tana zama don mama na tare su dama ita ajeje ne tana zauna to yanzu sun rabu da mama na tunda sun mama na je tana nan da rai so su mama na ta fita zo ta mutu rana din shine an gaya mu cewa mama na tare su don ta ma dey for small and no one my mother
baban ki fa
baba na tana nan shine ya doke ne ya ba ma uncle when zoma dashi so my uncle did want to try rape me so she cannot try so I can't run
what do you say ya lalata da kike
yes so dama my uncle dey sit down for Abuja okay mun gudu na gudu na bar gida din shi yasa ta yana so ya rape na ne shi yasa na bin gudu
to baban ki bai neme ki ba
na baba na ba ta sai ni ba
yanzu ba san inda kike ba
na ba sai ni ba
su yan sanda ba su gaya miki cewa sun nemi inda yi baban keke ba
ina da number uncle na ne yanzu an kira shi an ce wuye ba shi bane don bai waye ni ba yanzu number shi ne ina na da number shi ya geta ina da shi a kai amma number baba na ba ina ni da shi a kai
sunana Hamza Sani
to Hamza me kai aka kawo ka nan wurin
ina na suspect ina ne wai na kisa ni ba ni ne kisa ba na karbu waya ne annin abokina wai ana suspect din wayan nan da aka kashe ni
to amma yaya abin ya faru
ni kawai na zo fitsari ne a main market bayan terminus shine shi ya bani wayan sai ya nuna ne ya ce min wai ni ne ya siyar min da waya ni kuma ban san komai ba. To daga nan sojoji ne suka kama ni, daga wajen sai suka kai ni STF. Na yi wata huda ninsu sai suka kai ni CID. Na yi wata takwas kafin na aka kai ni kotu. To daga kotu shi ne suka kawo ni nan. Yanzu na yi wajen shekara uku da wajen wata biyar a nan.
To amma anan me kuke a nan?
Anan muna koyon sana'a, muna koyon abubuwa da yawa. Kaman aikin hannu ana koya mana karatu, kuma da gaskiya farko lokacin da aka kama ni na yi wasu abubuwa wanda ba daidai ba ne.
Kaman me?
Kaman shaye-shaye na yi, amma da na zo nan na gane ba kyau. Allah yarda na daina fita na daina.
To amma shekarun ka nawa?
Shekaru na yanzu shekara na 18. An kama ni ina da shekara 16. Iyaye na ni sai rasu. Sunana Ma'aza Hassan.
Ma'aza Hassan?
Eh.
To Ma'aza sai ne kai aka kawo ka nan?
An kashe abokananmu ne guda biyu, abokanan yana. To an zo an ji sai aka ce yan banga ne suka yi kisan. Eh, aka bi yan banga da safe da safe. An zo an ga wakin, da aka zo sai ga wakin yaran. Eh, aka samu wani dan banga aka bi su da gudu. Eh, aka samu guda ɗaya aka dake shi a cikin su. To sojoji sun zo gidanmu neman shi. Eh, suka tafi suka ce to in suka kama shi zai sha wahala. To bayan an yi gwajin kwana takwas da yin abun, ni ina bacci tsakar dare. In zo sun yan banga kuma sun zo, wai su yi bara su yadda ba an da kiwo gansu. Sun kama iyayen yara, ni kuma da ike ni kanin shi ina nan. Eh, ni kuma ya aka kama ni aka yi ni police station na kwana 18. Eh, aka yi ni state CID. Sai aka ji da aka yi ni state CID, aka yi ni kotu, aka yi shi lauya sai ya yi magana. Hei, aka ba da beli na ya iyayena suka biya. To shi ne sai mun dawo kotu ranar 25 ga watan biyu. Sai an banga suka zo, Christian da Muslim sun kai wajen 300 a kan su yi a basu mu su kashe mu har suna zagin ma'aikatan kotu. Shi ne sai aka ce to shi kenan, yanzu za a ɗaukaka ƙarar zuwa High Court. Sai aka yi babban High Court. Aka mai da mu CID, aka kai mu High Court 5. Da aka kai mu High Court 5, shi ne sai aka kai mu aka yi shara. Sai aka kawo mu nan a kan da a bare belin mu. Har yanzu kuma Allah bai sa an bare belin mu ba.
Kai shekara nawa?
Shi gaskiya ban daɗe ba, 5 wata 5 ne a nan. Ina da shekaru 15 ne, amma a shekaru na ma sun yi kaɗan aka yi kotun da aka yi mu. Amma an kai mu kotun, amma har yanzu muna jiran shari'a. Shi kuma wanda suka cutar da ni ban yafe musu ba, yan bangan har yanzu.
Amma me ake koya muku a nan?
Gaskiya ana koya mana ɗinki. Akwai oga jojo yake zuwa ya koya mana karatu ƙarfe zuwa 12. Yana zuwa ya koya mana karatu, sai mu zauna a can ya habu ya rinka koya mana ɗinki.
To ka ce ba za ka yafe ba, kenan idan aka ka fita daga nan za ka ji karama?
A ni ba na da dama ba, amma ni kawai a raina hun baran yafe musu ba.
Amma ai ya kamata ka yafe, tunda dai Allah ma ya ce a rika yafewa.
Ba, abun ni sirrike ne. Mama na ji ana tana ai ba ni na yi laifi ba. Wani a ciki yana cewa he sun kashe ni sun buga mata hura. Ni abun da ya rike mu a rai kenan, baran iya yafe musu ba. Kuma sun zalunce ni akan laifin da ban yi ba, tunda sojoji ma sun zo sun bar ni. Sai su ne sai dole wanda ya laifi zai dawo. To bai dawo ba, yanzu ni kuma ga nan ina shan wahala. Sunana Ibrahim
Adamu. To Ibrahim, me kai aka kawo ka nan wurin?
Ana tuko wani da laifin rape ne.
Laifin
rape?
Wato fyaɗe kenan?
Yes.
To shekarun ka nawa?
Shekara na 12.
12?
Yes.
Amma ka aikata fyaɗen?
Ban aikata ba. An a lokacin da aka ga yani ne na yi, aka kai ni asibiti, aka je aka guda aka ce ba ni ba ne. Daga baya sai aka sake aka kama ni aka kai ni police station. Sai aka sake ni da aka sake aka mai da ni asibiti aka ce ba ni ba ne. Shi ne daga baya sai daga police station aka dauke ni aka kai ni CID. Ni ban san komai ba kan abubuwa.
Sai yanzu me aka ce maka nan?
Kai mun kotu ana neman iyayena su zo da shi complainer complainer shi kuma ya ki zuwa tunda aka kai ni CID bai je ba so da ya taba zuwa daga wurin bai saki ya je ba ni kuma babu inda na sani akan kesi
ba mu manta da filin tatsuniyar mu ba kafin mu karkar shirin namu ga tatsuniyar da wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim ta jiyo mana daga wajen Hawwa'u
ga tanan ku tatsuniyar mu dai zai fara akan kyawa kyawa dai wata yarinya ce kyakkyawa ga hanci da gashi sai yanta suka yanke shawara tunda ana samun matsala in ta fita sai suka hana ta fita kawayenta kuma suna so su fita da ita bana ɗaya kawayenta suka shirya suka zo mama muna so kyawa ta raka mu anguwa gaskiya kyawa tana da aiki da yawa yanzu mamar mama ki kawo mu taya ta ta kawo gyaran shinkafa da yawa ta ce gashi ku sunce suka sauri suka taya ta suka sunce kyawa ta dauko mayafinta suka wuce sai suka je gidan wata kawarsu da suka je gidan wata kawarsu sai suka ce wa za a fara dubawa kwarkwata a fara dubawa kyawa yanzu ɗaya su a fara dubawa kyawa dama sun je wani gidan boka ya ba su laya ya ce a saka a kanta suka fara duban kwarkwata sai ɗaya ta miƙo laya sai aka sa a kan kyawa ana sawa a kan kyawa sai ta zama damo tana zama damo sai suka tashi suka wuce suka je gida mama kyawa ba ta dawo ba mun ce ta dawo saboda mu za mu daɗe a'a ba ta dawo ba shikenan babanta da kaninta kuma sun fito anguwa sai kanin ya ga damo baba ga san damo a kama mu kana so ne in ji baban eh ina so baba to mu je muna dawo in dai bai gudu ba na ma alƙawari zan kama maka shikenan suka tafi suka je suna dawowa sai ya kuma gani daman a wurin baba to gashi nan ka kama mun baban ya kama sai suka wuce gida baban ya ce bar na yanka maka ya ce to aka dan kaza a yanka sai ta ce kar ka yankan baba ni yar ka ce kyawa malamai laya farin jini aibu kai jaman nan kamar na magana sai yaron ya ce baba na magana kuma da mu yace gashi ka gwada ka yanka ya sa wuka kani ta zai yanka yace kar ka yankan kani ni yayar ka ce kyawa malamai laya farin jini aibu to wannan abin ba yafi karfin mu baban ke faɗa bari a kira wani malami na makotanmu ya yanka mana da wannan ko ya san wani addu'ar da zai yi ya yanka da wannan ba tare da magana aka kira malami sai yanka tace kar ka yankan malam ni yar ka ce kyawa malamai laya farin jini aibu malami ya ce wannan wani abu ne kullalle da bokaye suka hada da miyagun aljanu insha Allah yanzu za a yi addu'a a tara mutane a zauna a gaban kowa a yi addu'a ma daman nan mu ga abin da Allah zai yi aka tara mutane a dandali aka zo aka shimfiɗa tabura kowa ya zama malami ya zauna a tsakiya aka fara addu'a ai wasai ga ta ta dawo kyawanta ga shan sura laya ga tsira duk wanda ya saurata laki a kansa
ta jama'a anan muka kawo karshen wannan shirin namu a wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da ta tana gabatar da shirin wato Madina Dahiru mai shanu da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa ni ce Amina Bahari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya